Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To, babban manyan jami'an sojin Amurka da na diplomasiya Amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke wa Iran. Haka kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zabansa a karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida. Shugabar Hong Kong mai goyon bayan China Carrie Lam ta bayar da hakuri jiya Talata game da rikicin siyasar tashin hankalin da ya faru sakamakon wannan kudirin dokar da za a dau mutum daga can zuwa China.
To, kanan labaran kenan. Bayan ku kun gama jin labarai, za ku ji sharhi da Hassan Jibiya ya mana akan kaddamar da yaki neman zabe da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya dare na zaben shekarar 2020 inda yake neman karin wa'adi a matsayinsa na shugaban Amurka.
Kuma duka ma masu sharfi suna cewa lalle idan ka ga shugaba Trump ya sake komawa, to lalle ba zai rasa nasaba ba da nasarori da ake ganin cewa tattalin arzikin Amurka yanzu yana samun bunƙasa, ya samu tagomashi sosai.
Wannan kuma dauke da rahoto akan wata mace 'yar kasar Sudan da ta je kasar Libya za ta tsallaka zuwa Turai domin samun rayuwa mai inganci, amma kuma sai ta fada cikin tsaka mai wuya. Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Manyan jami'an sojin Amurka da diplomasiya Amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lamba da suke ma Iran a daidai lokacin da ƙasar ta Iran ke daɗa ɗaukar matakai na hanyoyi masu haɗari. Amma duk da zaman ɗaɗa da ake a gabas ta tsakiya, jami'an gwamnatin Amurka sun yi kashirin cewa su fa ba neman janyo yaƙi suke ba, ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da Iran ɗin ta yi nan gaba. Yayin da yake ziyarar sojin Amurka a wata cibiyarsa da ke birnin Tampa na jihar Florida, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa manema labarai cewa muna musayar sakonni, kuma ko a wannan lokacin mun sanar da Iran cewa muna can ne fa domin magance duk wata barazana. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojojin Amurka Mark Esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron Amurka. Trump ya ambaci Esper da kyakkyawan lafazi ɗan sa'o'i bayan da ya ba da sanarwar janyewar Patrick Shanahan ya yi daga jerin waɗanda za a daga, wato za a zaɓa a cikinsu. Yana mai cewa muƙaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacinsa ne. Jiya Talata, lokacin da Trump yake magana da manema labarai kafin ya hau jirginsa, ya yaba wa Shanahan da cewa mutum ne na ƙwarai. Tsohon shugaban ƙasar Masar Mohamed Morsi, wanda shine shugaba na farko a ƙasar da ta zaɓa a demokradiyyance, wanda ke zama shugaban demokradiyya na farko da aka taɓa zaɓa a ƙasar kafin daga bisani a sauke shi daga kan mulki, an binne shi jiya Talata kwana guda bayan da ya faɗi ya mutu a cikin kotu. Ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Morsi a kotu ya faɗa, ya ce iyalansa sun halarci jana'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin Tora a birnin Alkahira, daga baya kuma aka binne shi a gundumar gabashin babban birnin da ake kira birnin Nars. Daga marigayin Ahmed ya ce hukumomin tsaro sun ƙi amincewa a binne shi a makabartar da ake binne iyalansa a garinsa da ke lardin Sharqiya, kuma maimakon hakan aka binne shi a makabartar da aka ware ta musamman ga malaman addini. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zabansa a karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida, ɗaya daga cikin muhimman jihohin da suka taimaka masa yin nasara a zaben shekara ta 2016. mahallarta gangamin sun yi masa maraba ta hanyar fadin USA, abin da ya tuna masa da yadda ya fara yakin neman zaɓe shekaru hudu da suka gabata. Shugaban kasar ya ce ta kasance fiye ma da wani gawurtaccen yakin neman zaɓe, ta kasance wani tsarin siyasa mai kyau saboda ku, a cewar Trump lokacin da yake faɗin sakonsa iri ɗaya da na farkon da lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ya ci gaba da cewa wannan wani sauyi ne da mutane suka fara, waɗanda suka yi imanin cewa dole ne sai ƙasa ta fara kula da 'yan ƙasarta da farko. Yayin da yake tallata batutuwa irin su tattalin arziki da tsaron iyakar ƙasa, shugaban ƙasar kuma ya so ko abokin takararsa a matsayin mai ra'ayin 'yan gurguzu da ra'ayin gabadai-gabadai, wanda suke ƙoƙarin ganin sun ɓata shi da iyalansa, haka kuma suna yi masa kallon ƙasƙanci shi da magoya bayansa. Shugabar Hong Kong mai goyon bayan China Carrie Lam ta bayar da haƙuri jiya Talata game da rikicin siyasar tashin hankalin da ya faru sakamakon wani ƙudurin doka da zai bada dama a ɗauki mai laifi zuwa ƙasar China domin a yi masa shari'a, amma bata amsa kiran masu zanga-zanga ba na neman ta sauka daga mukaminta kan yadda ta tafiyar da lamarin ƙudurin dokar da ya janyo cece-kuce. Lam ta faɗa manema labarai cewa an dakatar da aiki kan ƙudurin har sai lokacinsa ya ƙare a watan Yulin shekara mai zuwa, amma ta kuma sha alwashin tsayawa ta kammala sauran wa'adinta akan mulki. Na ji ku ƙarara kuma na yi da na sanin abin da ya faru, a cewar Lam, ta kuma ƙara da cewa ita da kanta ta ɗauki alhakin abin da ya faru akan ƙudurin dokar. Daga ƙarshe jiya Talata, Amurka ta fito ta bayyana cewa tana neman yarjejeniya da ƙungiyar Taliban, wadda za ta bada tabbaci kan ayyukan ta'addanci da kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan, da kuma tattaunawa kan Afghanistan domin neman kawo ƙarshen yaƙi da dakatar da yaƙi na dindindin. Waɗannan su ne ginshiƙin abubuwan da Taliban ta amince da su, saƙon da shugaban da ke jagoranta tattaunawa na Amurka, Zalmi Khalilzad, ya kafe a shafinsa na Twitter. Yan sa'o'i bayan da ƙungiyar ta sanar da cewa Amurka ta amince yayin zaman tattaunawa, ta janye sojojinta ta kuma ba za ta ƙara shiga lamuran ƙasar Afghanistan ba nan gaba. A cewar Khalilzad, yayin da muke cikin shirin zaman tattaunawa ta gaba da Taliban, yana da muhimmanci mu tuna da cewa mun nemi yarjejeniyar zaman lafiya ba yarjejeniyar janyewa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga dazan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sobadalla, kamar yadda kuka ji a labarai, da yammacin jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yaƙi neman zaɓensa na shekarar 2020 domin samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban Amurka. Malam Hassan Jibiya mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya mana ƙarin haske a cikin wannan hira da ni da shi.
Mutane sun cika magoya bayan shi shugaba Trump a wannan dandamali na Orlando, Florida, wato jihar Florida na Amurka. An taru sosai-sosai kuma yana can yana duk wasu irin jawabai da kasan ya yi a wancan lokaci na 2016, abubuwan da suka sa ya ci zaɓe. Yana can yana ta maimaita su a kan mambari. Amma mutane gaskiya an taru sosai-sosai, duk da dai wasu kafafen yaɗa labarai suna cewa ainihin dubbannin mutanen da aka yi tsammanin za su fito, kamar yadda shi shugaba Trump ya sa a hannun Twitter handle ɗin shi shekaran jiya, cewa mutane dubbanne sun riga sun taru, sama da mutum 100,000 ma sun riga sun yi rijista event ɗin, an ce ba su kai yawan haka ba.
To, kamar yadda ka faɗa cewa ya bayyana abubuwan da ya yi sa baya ya sa suka abin nan, to babu wani sabon abu da ya fito da shi a wannan yaƙi neman zaɓe?
Wato, babban abin da yanzu yake ya nuna cewa zai ainihin kamar alaƙanta wannan kamfen ɗin nashi na wannan neman wa'adi na biyu, shi ne kamar wato tattalin arzikin Amurka. Kuma dukkan masu sharfi suna cewa lalle-lalle idan ka ga shugaba Trump ya sake komawa, to lalle ba zai rasa nasaba ba da nasarori da ake ganin cewa tattalin arzikin Amurka yanzu yana samun bunƙasa, ya samu tagomashi sosai-sosai na yanda wato akwai ayyukan yi, ya wadata, mutane suna fita su saye da sayarwa, rashin aikin yi ya yi ƙasa sosai. To, wannan ana ganin cewa shi ne babban muhimmin abu da shi shugaba Trump zai campaign akai.
To akwai wasu batutuwa batun zancen bakin haure da yake yi, kana ganin zai tabo wannan abu a wannan yaki dimin zaben kwa?
Ya ma ko wannan jawabi da yayi a yau yayi magana cewa wato yana cewa magoya bayan su ku duba ku gani da a ce na kalmar ta hannuwa na ba wa'annan tirololi na mutane da suka taho sauwa to daga ainihin kudancin Amurka a ce an ba su sun shigo cikin kasan nan ku yi tunanin da me zai samu kasan mu. So ko yanzu haka shi ma bayan tattalin arziki abin da ya magana kenan na biyu kan magana yanda yake kokarin kare Amurka daga bakin haure. To kuma ka san wannan wato wani abu ne muhimmi wanda yawancin magoya bayan shi shugaba Trump suna son wannan ya zamanto cewa an kare ainihin iyakar Amurka da kamar da ka san sai wato da saukin tsallakowa kafin da Amerika tana da abin da ake cewa land border tsakaninsu da kasashen da ke
Mexico.
Mexico, yes. To za ka iya tsallakowa ta kafa ko kuma ka dan tsallaka wajen ɗan ƙorama haka ka shigo. To yanzu da an riga an tattara wannan hanyoyin an sa abin nan matakai masu tsauri.
To sai dai bayan irin waɗannan jawabai da ya yi na irin nasarorin tattalin arziki da aka samu da sauran abubuwa da ya batutuwa da ya taɓo, ya kuma ɗauko maganan da ya saba yi na caccakar kafafen yaɗa labarai yana kiransu wato na ƙarya ko na jabu. To kana ganin wannan hudda tsakanin shi da ƴan jarida ko kuma kafafen yaɗa labarai akwai alamar wannan abun zai inganta koko dai za a ci gaba ne da irin wannan zaman doya da manja tsakanin kafafen yaɗa labarai da Trump?
Wato Haji Yakubu, shugaba Trump bai yi minti 30 akan stage ba akan mambari na kaddamar da wannan campaign din nashi sai da ya nuna hannu ya zunguri inda ƴan jarida suke tsaya a baya ya kira su da fake din nan da yake kiran su wato na jabu ya nuna su kuma aka yi masa irin kururuwa din nan ta nuna rashin goyon baya. To ban tunanin wata alaka ko dangantaka su za ta inganta tsakanin shugaba Trump da abin da yake kira wato kafafen yaɗa labarai na jabu. Su ma kuma ba sanyi suka yi ba saboda su ma sun nannaɗe hannun riga suna sun takan masa duk wani abin da ya yi duk da ya shiga suna nan kansu za ka ga duk rana wato suna ta maimaita wani abu na aibu ko na kushewa ga shi shugaba Trump. So gaskiya ba na tunanin za a ga wani ingantar dangantaka tsakaninsu.
To a gaida Malam Hassan Jibiya mai shirya akan harkokin yau da kullum a nan Amurka. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi za a ji ci gaba wannan hirar da muka yi. Yanzu kuma sai labarin wata mace 'yar kasar Sudan da ta fada cikin wani mawuyacin hali a kasar Libya a kokari da take yi tare da iyalanta su tsallaka zuwa nahiyar Turai domin samun rayuwa mai inganci bayan sun kauce wa tashin hankali daga kasar su. Ga daidai Daula Salim da fasarar rahoto wakiliyar muryar Amurka Heather Murdock daga birnin Tripoli.
Alawiya tana da ciki a lokacin da ta gudu daga kasar ta Sudan a bara. An kona gidansu sau uku, bayan haka ne mijinta Ahmed ya kawo shawarar barin kasar domin su je Turai su samu rayuwa mai inganci. Yanzu tana zaune ne a wani ginin makaranta da aka maida shi sansani tare da wasu mutane daga kasar ta Sudan da Eritrea da wasu kasashe. Dukkaninsu sun tsere mayaki ne da tsananin talauci ko sauran bala'o'i, kuma dukkaninsu sun sake rasa matsugunninsu a cikin watan Afrilu lokacin da yaki ya barke a Libya. Hukumar kula da harkokin ƙauren jama'a ta ƙasa da ƙasa ta ce a cikin wannan shekara kusan mutane 40,000 ne suka yi ƙoƙarin tsallaka tekun Mediterranean zuwa Turai. Wasu 'yan dubbannai ne kaɗai suka samu isa Turai, mutane sama da 550 sun mutu. Amma ga ita Alawiya ba ta ganin tsallaka teku a matsayin tafiya ce mai tattare da haɗari. Ta ce daga shigowarsu ƙasar Libya tare da mijinta da 'ya'yansu mata biyu, 'yan bindiga suka kama su suka ɗaure su suka bigi mijinta tare da banka masa wuta sannan suka sace masa kuɗi. An yi wa Alawiya fyaɗe akai-akai har sai da ta yi ɓari. wani sa'in ma har tilasta mijinta ake ya kalli yadda ake mata fyaɗe. Bayan da suka gudu sai suka gane cewa Alawiya ta sake ɗaukar ciki daga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mata fyaɗe. Alawiya ta ce mijinta ya so a zubar da cikin amma ta ki, don haka ne ya tafi ya bar ta cikin fushi. Ta ce bata sani ba ko an yi garkuwa da shi ko kuma an kashe shi ko kuma dai ya yi watsi da iyalansa ne kawai. A lokacin da naƙuda ya kama ta, ba ta da kuɗin zuwa asibiti, don haka ne ta haifi jinjirin akan titi inda wasu motoci suke tsaye ta samu ta yi kariya. Bayan watanni 6 da haifuwar ɗanta, tana rayuwa ne a cikin Tripoli da wata 'yar ƙaramar sana'ar share-share kuma ta kama gida. Amma a cikin watan Afrilu sai gashi yaƙi ya ɓarke bayan da sojojin gabashin ƙasar suka sake danno da zummar ƙwace babban birnin ƙasar. Yanzu ana ci gaba da gwabza yaƙi kuma babu alamun wani ɓangare na gab da yin galaba. Nan ne kuma waɗannan mutanen kamar su Alawiya suka sake rasa matsugunni.
Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
To Allah sauke fasalan rahoton wakilin muryar Amurka Heather Murdock. Sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Daga dukkan alamu rikicin masarautu da ya kawo takun saka tsakanin masarautar Kano da gwamnatin jiha ya fara daidaituwa, domin a jiya talata ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana haka jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a fadar Asoro.
To abinda ake ciki ana tattaunawa, kuma ga alama babu wani mishkila za a shawo kan al'amari. Ba wai magana ce ta haƙuri ko rashin ba da haƙuri ba, magana ce dai ta a fahimci juna. An kama hanyar fahimtar juna, kuma mun riga mun yi sarakuna masu daraja ta ɗaya. Sarakunan nan suna ta aiki ka'in da na'in, musamman ma wato a ɓangaren tsaro, kuma a ɓangaren ilimi da ɓangaren aikin gona. Waɗannan sarakuna suna taimakawa sosai da sosai.
A jiya talatin dai 'ya'yan majalisar dokokin Kano su ma sun nuna alamun amincewa da sulhun da ke faruwa tsakanin sarki da gwamnatin jihar, domin sun kai masa ziyarar ban girma kuma suka yi wa juna bayanai na fahimta. A yau za mu yi nazarin tarihin masarautun Kano da masanin tarihin ƙasashen Hausa Fatahu Mustapha. To amma kafin nan, ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Kano Muhammad Ibrahim Kwadi ya haɗa mana akan rikicin masarautun.
A ranar Litinin 6 ga watan jiya na Mayu ne Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta yi muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda 4 a jihar, bayan majalisar ta kwashe watanni 8 tana aikin gudanar da garan bawul a kundin dokar da ke kula da ayyukan majalisar masarautar ta Kano. Kwana 2 bayan muhawarar, majalisar dokokin ta kammala aikin gyaran dokar wadda ya kunshi sabbin masarautu guda 4, wato Gaya, Rano, Karaye da kuma Bici. Wannan lamari ya haifar da cece-kuce a ciki da wajen jihar Kano tsakanin masu murna da waɗanda ke adawa da sabbin masarautun.
Mataki ne wanda yake an saka wato siyasa a ciki. Mu ko muna ganin yanzu abin da ya rage mana a kanan nan shine wannan masarautu namu na gargajiya. Wannan abin da aka yi ya fi kama da drama. So ko mai girma gona yana so ko baya so, ba yadda za a yi masu hankali da hangen nesa da ilimi su yadda cewa wannan abin ba kullansa bane.
Shi kansa Malam Ibrahim Dabo ai siyasa ya rabu Fulanin Kano
ya ce kai rike nan yulawa ku rike nan dan ba za ku rike nan yarima ku rike nan. Idan ka duba ai akwai handama da wawura da babakere a cikin harkar abubuwan da suke gudana a inda muke magana a masarautar da muke magana. Mun ga yadda wasu gurare suka yi suka ci gaba ba gidan dabo aka fasa ba aka yi ringin yanzu ringin da dai take daga ya yanzu dutse da dai take gaya yanzu ningi da dai take daga ya. Domin jaddada adawar su da sabbin masarautun masu nadin sarki a masarautar Kano wato sarkin Bai da makama da sarkin Dawaki mai tuta da kuma Madaki sun gurfanar da gwamnan Kano da kuma majalisar dokokin ta Kano gaban kuliya suna kalubalantar wannan mataki. Kuma a makon jiya ne babbar kotun Kano ta yi watsi da wasu daga cikin muradinsu na lalle cewa sabbin sarakunan guda hudu sai sun daina ayyana kansu a matsayin sarakuna. Gabanin haka sai ita kuma hukumar yaƙi da rashawa ta Kano ta farfado da binciken da ta fara shekaru biyu baya akan zargin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya salwantar da naira miliyan 300,000 daga hawansa karaga zuwa shekara ta 2017. Hakan dai ta sanya hukumar ta shawarci gwamnatin Kano ta dakatar da sarki Muhammadu Sanusi na biyu domin ta samu kusukunin gudanar da kwakwaran bincike domin a cewar ta zaman sarkin akan karaga zai ci gaba da mayar da hannun agogo baya ga aikin ta na bincike kamar yadda barista Muhi Magaji shugaban hukumar ya faɗa.
Misali kaman yanzu tafiye-tafiye sai mun ga an kashe naira miliyan 100 da wani abu, to dole zaka tambayi kanka su waye aka kashewa, su waye suka tafi, me suka yi. Me martaba sarki shine chief accounting officer na wannan azuzun because shine chairman na emerald council. Bisa tsanajin doka babu yanda za a yi ka cire naira 10 daga wannan azuzun ba tare da yawunsa ba. Duk wannan abubuwan kuma da aka yi an yi mafiya yawa an yi ne don hidimta masa, so da ka za mu yi tambaya mu gani wannan abin an yi shi bisa ka'idar doka ko ba bisa ka'idar doka ba.
Gwamnatin Kano dai a ƙarshe ta rubuta takardar tuhuma ga sarkin kuma ya mayar da amsa, amma rahotanni sun ce amsar sarkin ba ta gamsar da gwamnati ba da kuma hukumar rashawar ta Kano, inda har ma hukumar ta fito da wasu takardun kashe kuɗaɗen masarautar ta Kano domin tabbatar wa duniya cewa tana da hujjoji masu ƙarfin gaske da ta dogara da su game da wancan zargi akan sarkin. Hakan ya ƙara tabbatar da takaddamar da ke wakana tsakanin sarkin na Kano Sanusi na biyu da kuma gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Sai dai ana cikin haka ne sai rahotanni suka rinka yawo cewa shugaban gwamnonin Najeriya Kayode Fayemi da attajirin Afirka Aliko Dangote sun sasanta sarki da gwamna, amma kakakin gwamnan nan take ya musanta furcin. Yanzu yanzu dai babu tartibin inda aka kwana game da ko shugabannin biyu sun sasanta da juna a yanzu ko kuma sai a nan gaba, domin kuwa magoya bayan bangarorin biyu na ci gaba da aibata juna a kafofin labaru daban-daban musamman ma kafofi na sada zumunta na zamani. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mun gode Mahmud. A wata hira ta musamman da na yi da masanin tarihin kasar Hausa Fatahu Mustafa akan masarautar Kano, ya fara da amsa mini tambayar da na yi masa ne akan wai yaya tarihin kasar Kano yake ne.
Abubuwan da suke faruwa shine akwai mummunar fahimta ko kuma rashin kyakkyawan fahimta na tarihin kasar Kano da kuma yanda take. Abinda nake kallo shine babu wani lokaci da aka taba cewa yau kasar Gaya ko Rano ko Baraye sun taba zama zaman kansu a matsayin masarauta mai zaman kanta. A iya saninmu na tarihi da kuma duk wani littafin tarihi na kundin tarihin Kano daga irin su Ilan Bitari Kano, irin su Taqaidul Akbar, irin su Kano Chronicle wadda ake cewa Tariq Arfab da sauransu, dukkansu sun tabbatar da cewa wannan kasashen tun tarihi dama kasar Kano ce a ƙarƙashin Kano suke, wanda har ya hada haddaran duk da ana kawo rana a cikin tatsuniyar Hausa bakwai da Banza bakwai da wata ila nan gaban inda lokaci zamu bayani akan ta. Dukkan wannan abubuwan akalla za a ga cewa akwai rashin fahimtar me ma tarihin Kano yake. Sun manta da cewa akwai Kanawa, akwai kuma Kano, akwai kasar Kano. Saboda haka koma aina inda aka taba samu kasar Kano ta fita daga Kano ta zauna shine da akai aka zaure, shi ma an yi shi ne don maslaha saboda rigimar sarkin Kano da bada dan tunku sun kisa sasantuwa. Don haka aka cewa lalle gara a zauna a yi tsara wani abu, shine aka fitar da kazaure daga kasar Kano aka ba ta wani bangare na Daura da Katsina aka abunan daga ruwan Dankwai. Baya ga wannan sai kasar Ningi wanda su kuma saboda boran Malam Hanza da rigimu da suka faru a wannan lokaci da tsakanin sarkin Kano Usman da malaman Santolo Sakuwa shine yasa dalilin da yasa har suka samu dama suka tsallaka suka shiga cikin Umbatawa suka kafa kasarsu amma baya ga wannan ba a taba samun wani lokaci da aka ce gaya ko rano ko karayi sun zama suna zaman kansu ba a karkashin kasar Kano suke ba duk wannan abin da ake yi abu ne da an shayin kuransa a tarihi kamar yan wani bangare na siyasa wanda zamu iya cewa in zamu kalli abin a ilmanci bangaren santsi sun jima da wannan abin a zuciyarsu cewa suna so su raba kasar Kano sai sun yi sarakunan su kamar su ma suna so su zama su ma wasu yan fodiyo na wannan lokacin to amma kuma wancan lokacin da suka yi sun raba Kano gida biyu sun ci sun dauko rano sun dauko gaya sun yi musu masarautu to amma ba a fishe yan shekaru ba lokacin da gwamnatin Rima ta fadi sai aka zo kuma aka canja wannan abin aka ce dukkan su dawo karkashin Kano wannan abin biyu ba a yanzu wannan dan santsi ne yazo yake gwamnati yake kuma tunanin cewa dama ce ta samu ya dawo da wannan mafarkin nasa na cewa sai sun raba kasar Kano kuma ita kasar Kano yanda take ina haka take dama can tun tarihi sai kawai yanzu da aka yi jigawa ne aka cire dangin aka cire dutsa amma har yanzu in ka ce dutsa za a ce ma ai mutanen dogon dutsa ne da suke Niger amma ba za a ce mutumin dutsa ba duk mutumin dutsa ba kane haka in ka ce mutumin ringi ba wani ringi ma so wannan kawai wani abu ne da aka yi wanda ba a fahimci tarihi ba zancen a ce an yi musu ci gaba suka samu ko ci baya ni a gani na gaskiya babu wani magana ci gaba domin in ci gaba ake so in so ake karaye ta ci gaba ko buci ta ci gaba ko gaye ta ci gaba ko ran ta ci gaba abin da nake ganin ya kamata a yi shine wannan miliyan 500 din da za a kashe ka dauki wannan miliyan 500 din ka kai ta Thomas Dam da Dan Batta ka sa ta anan kai channels na ruwa na abin nan a shekara biyu wannan miliyan 500 din sai ta dama da miliyan 2 saboda sai mutane sama da 1000 sun samu hanyar cin abinci wannan shi mutane suke bukata ko ka dauki wannan kudin ka kai su Tigara Dam ka zuba a cikin harkar noman rani ka gani a cikin shekara 1 zuwa 2 mutum nawa ne za su ci abinci da wannan harkar sama da mutum 1000 shi san amfana
wannan miliyan 500 din ta mece ce
miliyan 500 da ake zance kamar yanda zance ke tayawo a gari shine cewa za a kashe naira miliyan 500 zance ne ke yawo a gari tunda ba officially suka fada ba cewa za a kashe naira miliyan 500 kowace masarauta za a kashe mata naira miliyan 500 za a gina gidan sarki za a sayi motoci za a harkar motocin yan sanda da sauransu duk dai wasu abu da ake kira kamar a turance paraphernalia na sarauta su ake za a kashe ai wannan abuwa za a aiko kowanne tagwayen masu za a aiko kowanne abin nan hular ji da kanta hular da suke zance za a wannan da sauransu tagwayen masu da abubuwa ne tarihi da ba yanda za a ka dauki yanzu dan kawai an ce an yi masarauta akan shi kenan kowa ka bashi tagwayen masu ai ba haka kurin tagwayen masu suka taru ba ko kuma ba haka kurin sarakuna kan suka akwai dalili
kana ganin kenan wannan abin ba zai tasiri ba kenan
magana ta gaskiya shine abin in ma zai tasiri to zai tafi a gurgunci
anan zamu dasa aya a shirin na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin kwararre kuma masanin tarihin Hausa Fatahu Mustafa da wakilin sashin Hausa a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu kasance lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai
a takaice ba wa manyan jami'an sojin Amurka da na diplomasiya Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke ma Iran a daidai lokacin da kasar Iran ke da daukar matakai ta hanyoyi masu hadari amma duk da zaman darar da ke a gabas ta tsakiya jami'an gwamnatin Amurka sun yi kashirin cewa su ba neman janyo yaki suke ba ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da Iran ta yi nan gaba Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojin Amurka Mark Esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron Amurka. Trump ya ambaci Esper da kyakkyawan lafazi ɗan sauki bayan da ya ba da sanarwar janyewa Patrick Shanahan yayi daga jerin waɗanda za a zaɓa daga cikin su yana mai cewa muƙaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacin sa ne. Tsohon shugaban kasar Masar Mohamed Morsi wanda shine shugaba na farko da aka taba zaba a demokradiyance wanda ke zama shugaban demokradiya na farko da aka taba zaba a kasar kafin daga bisani a sauke shi daga mulki an binne shi jiya talata kwana guda bayan da ya fadi ya mutu a cikin kotu Daya daga cikin lauyoyin da ke kare Musa a kotu ya ce iyalansa sun halarci zina'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin Tura a birnin Alkahira
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da hantsi za ku je mu dauke da wani shirin kuma. Yanzu a madadin shi Sarfili da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da Malam Sidi da ya shirya kuma ya bada umarni, da injiniya mu ta wannan safiyar Malama Nashwan Baba Yakubu Kirri ne daga nan Washington, yake sallama da ku. Assalamu alaikum.